Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Aune ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yarima mai jiran gado a Saudi Arabia ya zargi kasar Iran da kai hare-hare akan jiragen da kuma mai akan tekun Oman. Kana ya kira ga kasashen duniya su dau kokarin mataki akan wannan batu. Abubuwa da suka fashe da suka lalata jiragen Norway wanda kamfanin Front Altair ke mallaka, da kuma jirgin kamfanin kasar Japan Kokuwa Courageous ya faru ne a ranar Alhamis, yayin da Prime Minister Japan Shinzo Abe yake wata ziyara a Tehran domin shiga tsakani akan karin tankiya da ake samu tsakanin Amurka da Iran. Wata jaridar gwamnatin Saudi Arabia ta rawaito kalaman Yarima Muhammad bin Salman a wata hira da yayin da manema labarai yana fadin cewa Iran bata mutunta ziyarar da Prime Minister Japan ke yi a kasar ta ba. Ta mayar mai da martani ne da kai hare-hare da jirage guda biyu ciki har da na kasarsa ta Japan. Iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a waɗannan hare-haren. Ta baiwa jakadan Burtaniya da ke can Tehran sammaci a jiya Asabar, bayan Burtaniya din ta yi wa kasar zargin kai hare-haren, a cewar kamfanin dallancin labaran Iran na ISNA. A wannan zaman tare da jami'an ma'aikatan harkokin waje, Iran ta ceceki Burtaniya daga kausar lafazi, kuma ta ce ba za ta lamunta da matsayin da Burtaniya ta dauka akan wannan batu na hare-hare da aka kai akan tekun Oman. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta jaburki a jiya Asabar akan batun wani kudiri da zai bada damar mika masu laifi ga kasar China, bayan zanga-zangar da aka kwashe mako daya ana yi a wannan yankin China mai cin gashin kansa. A wani taron manema labarai na gaggawa da aka gudanar a jiya Asabar, Lam ta faɗa wa manema labarai da suka ciki makil a ɗakin taron cewa gwamnatin ta dakatar da aiki take yi akan wannan kudirin domin tattara ra'ayoyi. Ba mu ginda wani wa'adi akan wannan aiki da muke yi ba, kuma mun dau alƙawarin bada rahoto tare da karban shawarar kwamitin majalisar dokoki akan tsaro kafin daukar mataki na gaba, in ji shugaba Lam. Sanarwar da Lam ta bayar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna ta gana da wata babbar tawagar kasar China a birnin Shenzhen, a cewar jaridan kasar da ake kira Sintown Daily. Ta ce ta dau wannan shawara ce bayan gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranakun Lahadi da kuma Laraba, amma kuma ta ci gaba da bayyana matsayinta na baya cewa mutane ba su fahimci yadda wannan kudirin ke aiki ba ne. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 10 kana wasu 23 kuma sun jikata a wani bam da ya tashi cikin mota a jiya Asabar a wata babban hanyar da jama'a ke gudanar da harkoki a birnin Mogadishu, a cewar shaidun gani da ido da ma'aikatan kiwon lafiya. Motar da ke dankare da bababaman ta tarwatsa kanta ne a kan hanyar Makka Al-Mukarrama da ke kusa da majalisar dokokin kasar, yayin da jami'an tsaro ke kokarin tare motar domin bincikenta. Nan da nan kungiyar an bindigan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Motar ta ki sauraren harbin gargadi kuma ta kusa a guje a cikin tarin jami'an tsaro wanda suke kula da shingen da dakarun fadar shugaban kasa suka kafa, inda bam din ya tashi. Mu kuma muka ci gaba da zubawa motar harsashai, in ji wani jami'an tsaro da ake kira Adin Muhammad yana fadawa manema labarai bayan harin. Wakilin Murya Amurka ya ce ya ga gawar wakili akalla guda 7 kuma ya ga mutane da dama sun jikata a lokacin da motar daukar marasa lafiya ke kwasan su. Asibitoci ma sun tabbatar da mutuwar mutane 3 da suka ji munanan raunuka. Wakilin Murya Amurka ya ce gine-gine da dama dake wurin sun lalace, wasu ma sun rushe, lamarin da ya tada kura da hayaki suka turnike sama. Amurka da Taliban sun shirya wani muhimmin taro a jerin tattaunawar da suke yi a Qatar a farkon mako mai zuwa, lamarin da ke zuwa a lokacin da ake sa ran samun nasara na cimma shirin shekara daya da ake yi domin kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan. Wannan zagaye na 7 kenan a tattaunawar da suke yi a babban birnin Qatar, Doha.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni na Sura da Mail Hikaya zan gabatar. Menene tasirin zaben Amal Lawan da Femi Bajabe Mila a Majalisar Dokokin Najeriya ta tare ne? BSO ta mai da martani kan masu cewa da ranar da aka yi wasu sardaunar kisan gilla ne ya dace ta zama ranar demokradiya, ba zaben Abiola ba. Me magoya bayan shugaba Buhari ke cewa ne kan ranar demokradiya? Wannan da ra'ayi kan zaben shugaba masu rinjaye na Majalisar Wakilai za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. Yanzu dai Majalisar Dokokin Najeriya ta tara ta fara aiki, inda jam'iyyar APC mai mulki ta cimma muradinta na samun zaben sanata Amal Lawan a matsayin shugaban majalisar dattawa, da kuma Femi Bajabiya Mila a matsayin kakakin majalisar wakilai. Tun gabanin nan, sanata Amal Lawan ya ce za su kawo canji daga abin da ma'abota APC ke cewa kafar angulu da shugabancin Bukola Saraki da Yakubu Dogara majalisa ta 8 ya yi wa shugaba Buhari.
Su abokan aikinmu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da ɓangaren shugaban ƙasa, saboda irin lokaci da aka ɓata a wannan lokacin 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin ɓangaren zattaswa da ɓangaren majalisa, musamman saboda su shugaban nan majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun daura wa kansu wahalar sai sun yaƙi ƴan Najeriya da shugabancin da ake da shi. Mu ba mu fatan irin wannan abu ya faru, muna fata Allah zai ba mu dama mu samu mu hada kan ƴan majalisa ayi aikin da zai raya Najeriya insha Allah.
Shin yanzu da samun wannan sauyi na zak an kawo ƙarshen duk wani uzuri na rashin nasara da rashin danyen ganye da jagororin majalisa? Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar tattalin arzikin siyasa ne.
Tafiyar da nake gani za ya na shekara 4 nan, wannan damar ba za ta samu ga waɗanda suka yi ɗan adawa ba, saboda tafiya za a yi ta sak a cikin majalisa. An yi sak a zabe, kuma ina ganin duk kudirin da aka kawo cikin majalisa a yanzu zai tafi a sak. Abinda za a bincika kawai shine jam'iyya na so, shugaban ƙasa na so, idan har suna so to za a bi abin.
Wato mana doctor, mutanen ƙasa yawanci suna nuna, musamman ma masu ƴan gani kashe ne shugaba Buhari, wasu suna zagin ƴan majalisar da suka wuce, wasu suna tsine musu, wasu suna faɗan maganganu iri-iri cewa sun hana shi aiki. Shin yanzu idan aka ga ba a yin aikin, me za a ce? Shin akwai wani yanzu uzuri na rashin yin wannan aikin da da ba a yi ba?
Ainihin ina ganin ba su hana shi aiki ba, gaskiyar magana a daɗin ma. Tsarin ne ta hode da cewa dole ana tafiya ana neman a yafa wani zargi koyaushe. Idan ka kalli sanatin da ta wuce, tunda aka so mu siyasa shekara 20 da ta wuce, ba wanda suka kudiri suka kawo a sa musu hannu mai yawan wannan sanatin, kuma ba wanda aka watsar da kudurinsu aka isa hannu a kai kamar nasu, ba wanda kuma ba abinda aka nema a wurinsu. Bai fa abin zaka kirga shekara 4 nan ba, zaka kirga abu hudu da shugaban kasa ya zo ya nema akan cewa shi shugaban kasa ne a yi masa a wannan majalisa. Bambancin kawai shine a cikin su akwai wanda suke tsaye akan cewa su ƴan majalisa ne, sai an bo su taku na tafiyan majalisa kafin a tabbatar da wannan abubuwan, wanda kuma wasu da suke tsabarin shugaban kasa suna ganin reni ne a ce sai an bo wannan tsari na majalisa. Ko budget budget da ake yi an samu matsala akan budget amma matsalar ta fara zuwa ne daga su mutanen gwamnati da suke ganin sun fi karfin su zo su zauna a gaban majalisa su yi bayani kun ka tuna fa shugaban yan sandan da Buhari yayi da ya tafi wanda lokacin sa ya kare Idris chai senate bata isa ta kirawo shi yayi bayani a gaban ta ba wannan in ana ganin tafiyar da ya kamata cudaika ai ba za ka ga laifin yan majalisa kamar yanda za ka ga laifin mutanen da suke wurin zattarwa ba a gaskiya a wancan tafiyar to amma yanzu an samu abin da ake so idan aka kirawo mutum tun da yana ganin gida ne yanzu ba wani dogon tambaya da za a yi mishi ba da binciken da za a sa da yawa sai abin da ake so za su zo in suka zo kuma za a iya tafiyar da abubuwa abin da kawai mu masu harsashen siyasa muke tsoro shine kada ta zama kawai wato rubber stamp kawai jikanayi kam saboda ita tsarin demokradiya dole ne ya zama cewa wa'annan ginshiki guda uku da majalisa da zattarwa da shari'a kansu ba daya yake ba amma tunanin su na ci gaban kasa daya ne amma kansu ba daya yake ba sai sun zo sun zauna a kowace magana da ta taso sai sun zauna sun hada kan sannan za a tafi amma ba a ce a'a akwai wani a cikin su wanda abin da yake so kawai za a yi ba
za a jira ga yadda kwalliya za ta biya kudin sabulu ko ko wankan za a yi da sabulun salo ne yanzu kuma bari mu shiga jihar Neja da take daya daga cikin jihohin da suka kaddamar da majalisun su na jiha Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana wannan rahoto.
Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta nada Honorable Abdullahi Bawa Wuse a matsayin sabon shugaban majalisar ta tara, yayin da Honorable Kasim Alfa ya zama mataimakin shugaban majalisar. Ba a gudanar da zaɓe na zahiri a zauren majalisar ba, sabon mataimakin shugaban majalisar Kasim Alfa ya yi bayanin dalilin rashin gudanar da zaɓe na zahiri a zauren majalisar.
Saboda hana kowane rikici, tun da kaga nan yanzu suna nan shi ke dafa, da Allah ce za a yi a zuwa zaɓe a nan yanzu a yi shi a lami lafiya zai yi wuya.
Wani abu kuma da ya ɗau hankalin taron kaddamar da majalisar a jihar Niger shine yadda aka samu halartar mutane biyu-biyu daga kananan hukumomin Agayi, Makwa da kuma karamar hukumar Sulaja. Murtala Adamu Badaru daga karamar hukumar Sulaja na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci zauren majalisar su biyu.
Section 75 wanda yake maganan cewa idan ka ɗauka ka kara to kai ne tabbataccen dan majalisa, wanda kuma hakan yasa INEC ta tura da sunan mu zuwa House of Assembly, ta tura da sunan mu Code of Conduct, aka gayyace mu retreat sannan kuma mu zo wannan guri. To amma sai gashi abun mamaki mun je retreat ya zo an bashi ya zauna, mun zo nan ya zo an bashi ya zauna.
Shi ma dai Shaibu Liman iya daga karamar hukumar Sulaja ya zo.
In aka shigo aka shiga cikin irin wannan takaddama za a dubi shin wake da hukuncin kotu. Ni kuma na samu hukuncin kotun ɗaukaka ƙara.
Me yasa ka zo to?
Ai, akwai girmamawa ko da matsayina na tsohon ɗan majalisa.
Masanin shari'a Barista Adamu Usman ya yi tsokaci akan wannan dambarwa.
Mun ba mu taɓa gani yaro nan ba, kamata ya abi mu nan kotu, cewa kotu ta ce wani ne ya kamata a yanzu. To ai tunda akwai dama yayin da za a sake zuwa kotun na gaba, ka gani ko da an nada shi wangan ne, in Allah ya sa wancan ne ya samu nasara, ka gani nan da nan za a cire shi.
Alhaji Abdullahi Kagara shine a kawo majalisar, ya ce bayyanar mutanen biyu-biyu a zauren majalisar ba laifi ba ne, sai dai ba a rantsar da kowane daga cikinsu ba.
A ƙa'idar dokarmu na aiki, mutane biyu suka zo da waɗannan takarda na sadake da furton shine to sai ka maida su zuwa hukumar zaɓe ta je ta tabbatar da wane ne ya kamata, domin kaga ba za ka rantsar da mutane ba. To dalilin da ya sa muka yi haka, ita kuma Agaye har yanzu ma babu ɗan takara da ita hukumar zaɓe ta ce ga wanda ya ci zaɓe a wurin.
Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ga abin da ya ce damun.
Fasa mu a gwamnati mu samu zama mu gane juna kuma mu yi ma Niger abin da ya kamata.
Amma ana zargin kuna hana su motsi, me za ka ce?
To a tsaye wanda kai ka ce zargi ne, ba taɓa sa kai.
Za ku ba su su yi aikin su yadda
su yi aikin su yadda ya kamata.
Ita ko kungiyar tallafa wa kamfen ɗin shugaba Buhari BSO ta ce an yi nazari wajen zaɓar 12 ga Yuni ta zama ranar demokaradiyya, kuma hakan ba yana nuna manta da sauran waɗanda suka sadaukar da ransu akan hidima ga al'umma ba ne. Dr. Muhammad Mahmud shine shugaban kungiyar.
Ni ba zan ce kawai Yarbawa aka yi ma ba, idan an ce Yarbawa za su fi kowa jin daɗi, eh na ji, amma Najeriya aka yi ma, domin rashin gaskiya ga wani daidai yake da rashin gaskiya ga wani. Saboda haka yana iya yiwa da a ce wani ne ba ma bai rani ba, dan kar a kawo tsarin zancen kabilanci a ciki, inda wani kabila ma aka yi ma in aka yi wannan gyara yayi, amma in sun ji daɗi fiye da kowa duk mun amince, suka rauna Allah ya sa a lokacin an hada da kabilu da dama a lokacin da aka kashe kuma an dade su ma ana dai lacca ko wani zama ko wani mukabila akan kashin sadauna da aka yi akan irin ci gaban da su suka kawo a lokacin shi da sauransu to ina so dan Najeriya su ga wannan akan abu ne da ya kamata mai kara hada kan din Najeriya akan abu da ya zama na cewa ya sa Najeriya gaba ɗayan ta tayi tasiri a duniya ba kawai wani bangaren wani kabila na Najeriya ba
magoya bayan shugaba Buhari irin Abdulmajid Tambalki Commander sun karfafa wannan matsayar
12 ga watan Yuni rana ce da ya cancanta a fitar da ita dan girmama MKO Abiola Allah ya gafarta masa kuma duk dan Najeriya yayi farin cikin wannan sannan kuma insha Allah demokradiya watan ta samu gindin zama a ƙarƙashin mulkin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ka san ba taba samun yancin demokradiya kowa ya faɗa abin da yake zo sannan opposition su kafa watan gwamnati ko su ci zabe a ba su irin shugaba Muhammadu Buhari ba kamar jama'iyyar PDP da da kai ka sani ni na sani yan Najeriya sun sani ba sa yarda su fadi to kaga wannan ba karaman nasara bace
dama Hausawa kan ce sarki goma zamani goma kuma ruwan da ya doke ka shine ruwa zamu shiga babin rayoyi
sunana Lawli Ibrahim Amaka dan Galadi Manzulmi muna so ita dai majalisa da kanta da uwar jami'a ta kasa ta tsaya ta yi nazari ta cinci a arewacin Najeriya wane ne ya cincinta kuma ta dibi ina ne ta yi matsala ina ne adda gibi inda ya kamata a taimaka saboda haka shine muka yi tunanin cewa a arewacin Najeriya jihohin nan guda bakwai suka da su Sokoto ce kawai adda matsalar da ya cincinta dauko wannan shugaban majalisar nan na wakili wanda zai wakilce su dalilin mu shine yankin Kebbi sun bada kura'a yankin Zamfara sun bada kura'a Zamfara ne ikon Allah da ya soka musu istira'i sun waye gari ba su da kowane iri a majalisar dokoki da majalisar tarayya saboda haka abinda muke nema ya koma a ƙarƙashin Sokoto Sokoto ce za ta wakilce mu don mu da Sokoto da Kebbi uwa ɗaya uba ɗaya muke muna fatar Allah wannan abu da ake nema Allah shi kaddara wannan bawan Allah ya samu Honorable Musa Al-Adar don shine ya cincinta mutum ne mai ladabi ga uwar jam'iyya mutum ne mai ladabi ga al'ummar ƙasa mutum ne mai ladabi ga dattijan Najeriya
wato za a duba shi Musa Sarkin Adar ya dade a majalisar amma ya yi yanayin karɓuwarsa a siyasance a waɗannan sauran jihohi guda bakwai
to abin da ya sa ya karɓu mutum ne mai gaskiya mai son ga kutanta adalci kun bai taɓa neman komai ba bai taɓa cewa ana so ba tun da ya zo majalisa zuwan shi na uku kenan amma duk inda rinjaye yake na taimakon al'umma na ƙasa yana da hannu cikin wajen a taimaka masa
masu sauraro duk ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka da wacce ta hada mana sauti Julie Gresham da wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ni da Nishira na gabatar Nasura da Maili Kaya ke cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
batun yau bane dai ake mazargin wasu sarakunan taka rawa a lokutan zabe to sai dai kuma da alamun zaben shekarar 2019 ya ko sake bude wani sabon babi ne a irin dangantakar da ke akwai a tsakanin wasu sarakuna da kuma gwamnonin jihohinsu lamarin da yanzu yake ana ma zaman doya da manja a wasu jihohi irin su Kano da Plateau da kuma wasu jihohin da su ma yanzu cikin wasu sarakunan su ya ɗebi ruwa domin rashin sanin abin da ka iya faruwa batun da wasu 'yan Najeriya irin su Muhammad Oska ke maganin fa akwai abun dubawa
gaskiya ne ana musu barazana saboda su suke su uyayen kasa ne bai kamata su shiga harkar siyasa ba ina kira ga sarakunan gargajiya da malaman mu da fasucin mu na Najeriya da shugabannin bishop su yi wa Allah da Annabi su fita harkar siyasa abinda yasa ake kawo wannan abubuwa ake musu takasar lannan suna su daukan gaba gadi ko su bi wani dan siyasa ko wani abu su sire kansu ai sarakuna ne su gabani da gwamnati kuma su yi hakuri dan duk lokacin da mutum ya zama governor ya kamata ya yi hakuri da mai tawakkali Allah ne yake bada mulki tunda ya san Allah da duk barazanar da ake musu Allah ya ba su mulki ya kamata su yi hatara
a kullum sarakuna kan ce duk wata gwamnati da ke kan karaga ita za su bi kamar yadda Lamirin Adama Dr. Muhammad Barkindo Ali Mustafa ya bayyana yayin da ya jagoranci wata tawagar manyan sarakunan jihar zuwa ga sabon munna ga sabon gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri a gidan gwamnati
Your Excellency, which is our traditional rulers that we always must be with the government of the day, whether it is colonial, political, or military.
Ya mai girma gwamna, kuma sarakuna tun zamanin tura mulkin mallaka zuwa na soji kai har ma zuwa yanzu na siyasa ai duk gwamnatin ke kai muna mata mubaya da kuma biyayya kuma zamu ci gaba da bada wannan hadin kan a cewar lamina Adama da Dr. Muhammad Barkin da Ali Mustafa
that it always must be with the government of the day
ko da ke bisa kundin tsarin mulkin Najeriya sarakuna ba su da karfi to sai dai kuma nazarta na maganin akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa a yanzu Malam Abdulhamid Dairo Bomo masanin Ingilishi da mazamantakewa al'umma ya koyi tsaukaci dangane da wannan batu da cewa
sarauta dai wani abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin al'umma kuma tun kafin zuwan Bature ma a kowace kasa ba Najeriya kadai ba masarautu suna tsune ayyukan da suka taso suke rike da al'umma kuma suna taka rawa mai muhimmancin gaske wajen samar da kyakkyawan fahimtar juna tafiyar da al'amura sannan kuma da daidaita al'umma akan abin da ya dace musamman abin da ya shafi al'adar su kai har wani bangare na addinin su da kuma zamantakewar su haka nan sarautu suna da muhimmanci to amma abubuwan da ke faruwa a yanzu misali musamman abin da ya faru a Kano abu ne wanda yake bai dadi ba yanzu nan misali yanda aka tsatsa ga wannan masarauta aka fitar da wayannan ya zama an raba su da ainihin kwariyar Kano daga masarautu ko ne an ba shi kashin kansa an mata irin wannan wanda jama'a suke ta sharhi suna cewa an mata ayaga to abu ne wanda yake gaskiya fi sabilillahi bai zama abu mai kyau ba ko ta wani fuska ne al'umma sun fi kallon shi a matsayin cewa siyasa ne shigo ciki wannan abu ne wanda yake ba mai dadi ba muka rubi irin wannan tun daga lokacin da aka ce an yi makano haka sai ya zama wurare kuma da ban suna so su yi irin wannan misali jihar Plateau ba ma yanayinta ba ma irin na Kano ba ne amma haka abin da shi gwamna Lalon yake ya faɗa zai yi wanda ke bai kwata-kwata bai dace ba yanzu ya haifar da wasu abubuwa da zai zama kenan dan abu kaɗan zai zama walau abin nan yana da muhimmanci a kalle shi a launa asulu ko kuma abin da Bature ke cewa trivial issue ne wato bai ma shi jama'a a tattauna akan shi ba amma sai ya zama shi gwamna saboda yana takaman yana da iko a hannun shi cewa duk wani wanda ba shi ba a jihan to yana karkashin shi ne sai ya zama yana taka kowa da kowa wannan na daga cikin jama'a abin da ya samu al'o jama'a ba suke suka kan cewa kada ma a yi abin da ake cewa yan sanda na jiha saboda irin wannan abin da gwamnati suke amfani da shi a matsayin su na masu iko na yankan kwashe nan ko da ake cewa executive governor a jihar su sai zan mutum ina irin wannan abu gaskiya bai dace ba ya kamata ne ya zama cewa in ma da wani abu wanda yake ya faru tsakanin masarauta da ita gwamnati to ya kamata a zauna ne a yi sulhu a tattauna a fitar da mafita sannan al'umma su amu amma in baka nan ba irin wannan abin zai ma raba al'umma biyu kai gwamna tsananin abin da zaka yi shine ka shekara takwas ka tafi gidan sarauta ko tana nan har sai ran da sarki in ya mutu ne za a san da wani in dai koma shi gwamna saboda tsananin abu bai zama shi a lokacin shi ya cire sarki da karfin tsiya ya kawo wani amma sarauta ba ta san da al'umma sannan duk lokacin da wani abu ya faru a siyasance ko wani abu ma za a ga cewa sarakuna da limamai su gwamnati suke kira ta ce su ma al'umma magana al'umma sai duk da cewa akwai abubuwan da ke zuwa zantun suke sai kasa cikin al'amarin siyasa ko abin da ya kama da irin wannan ya zama sun ja ma kansu irin wannan abin da ya faru a Kano da kuma sauran da ake yin yi to duk da haka in wani abu ya faru da gwamnati ke nema ta gina nema kuce mata tana cewa ne ina sarakuna su ne iyayen ƙasa su suka san da za su yi da al'umma to ta yaya za a yi ka zama cewa kai baka samu kyakkyawan alaka da sarautan ba sannan kai zama cewa sarautan kuma za ta kira maka al'umma ce su kaza so ya kamata ya zama cewa akwai kyakkyawan abu in ba haka nan ba lallai zai zama mummunan tasiri akan masarautunmu ya zama cewa nan gaba to ba wai gwamna ba dan siyasa wanda ke ganin cewa yana da alaka mai kyau da gwamna ko jam'iyyar sake mulki to zai zama cewa yana zuwa yana wulakanci ga sarki saboda yana takamashi wa sarki wani abu zai iya zuwa ya magana da gwamna ya nuna ma gwamna cewa wannan sarkin haka dan gadan gare ya cewa wannan sarkin ma yana fa'a da gwamnati ta yanda ke zama cewa su gwamnan ya dubi sarkin ya yi mashi wulakanci wanda ke dacewa abin ba illa ya tsaya ga al'ada ba ko masarautar ka dai har da ita ban addinin saboda akwai abubuwan da yake a addinance ake gudanar da su a masarautu
amma duk lokacin da gwamnati kan dauke ni mataki da ya shafi masarautu ko kuma basarake suka mafake ne da cewa ra'ayin jama'a suke bi Ahmadu Umaru Fintabi da ke zama sabon gwamnan jihar Adamawa yace ai su abin da jama'a ke so shi za su yi da mako suna mutunta masarautu
shi da komai ya tabarbare ya lallace Allah ya kawo ni irin gyara kuma insha Allah zai taimaka mu zan kawo wannan gyara a wannan jiha a wannan lokaci
kuma san kan cewa abin da ya fara wai a wasu jihohi zai faru a Adamawa kamar a Plateau da kan da sun so
ban sani ba inda shine fatan mutane Adamawa zamu yi shi in ba kuma ba sa so ba zamu yi shi ba duk abin da zan yi na gaya maka abin da mutane Adamawa suke so shi zamu yi
yau in Adamawa sun ce suna so a kara masarautu zan kara
inda shine bukatar su zamu yi shi inda shine zai kawo cin gaba ya kawo zaman lafiya mu duk abin da za a yi na kawo zaman lafiya wannan jiha zamu yi
koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga yadda za ta kaya a wannan sabon sato kasa katsin da ke wakana tsakanin wasu gwamnati da kuma masarautu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Afrique, la radio de